أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينك إني من سلم تأدين مسلنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى غوديا a irin ni'imomin da ya yi mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan mm ebenu hotora gra a kanan dago a wannan yammaci na ranar alhamis wanda ya kama 23 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine yazo daidai da 12 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 23 ga watan Ramadan, amma sai mun dawo baya zuwa shekara ta 26 daga hijira, mu fuskanci ƙasar Siriya birnin Damascus. A nan ne aka haifi ɗaya daga cikin halifofi na daula ta Bani Umayya, wanda ya zama wurin cici kuci tsakanin mabambantan ra'ayoyi saboda yanayin da ya karɓi halifancin. Hakanan saboda a zamaninsa ne aka kashe Sayyidina Husaini bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma. Shi yasa shaksiyar wannan khalifa ta zamanto wata wuri ta yanda wasu da dama daga cikin mutane suke tsine masa har ma su zage shi har wannan lokacin da nake wannan bayani, musamman ɓangaren Shi'a, ta yanda za ka ji suna tuhumtarsa da kafirci, suna tsine masa, sannan suna danganta masa abubuwa da yawa wanda in ka bi gaskiyar abin, wallahi sai ka ga cewa wannan abu ƙage suka yi masa. Duk da dai cewa a ɓangaren ahlus sunna wal jama'a shi ma an sami wasu daga cikin malamai sun shiga sahun 'yan Shi'a wurin tsine masa, wanda duk wannan lallai haƙiƙa malamai sun riga sun yi bayani cewa wannan shaksiya bai kamata a tsine masa ba, saboda babu kyau a tsinewa mutumin da yake musulmi. Wannan shaksiya shine Yazidu ɗan Mu'awiya ɗan Abu Sufyan, Abu Sufyan ɗan Harb ɗan Umayya ɗan Abdushams ɗan Abdumunaf ɗan Qusay, wanda dai za ka ji shi ma a ƙarshe nasabarsu ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Abdumunaf ɗan Qusay, wanda babansa shi ne wanda ya assasa daula ta Bani Umayya, Mu'awiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Babasa kuma ita ce Maysun bintu Bahdal, wacce 'yar ƙabilar Kalb ce daga cikin ƙabilun Larabawa. An haifi Yazid ɗan Mu'awiya a ƙasar Siriya, kamar yadda na faɗa tun farko, a wata alƙarya da ake ce da ita Al-Matiron, wanda take arewacin birnin Damashq. a shekara ta 26 daga hijira. Wasu kuma suka ce a an haife shi ne a birnin Makka. Sai dai wacce magana ta farko ta fi inganci. Yazid ɗan Ma'awiya ya rayu lokacin da yake ƙuruciya tare da dangin mahaifiyarsa, domin mahaifinsa Mu'awiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu ya saki mahaifiyarsa tun yana yaro. Auren nasu da ita da Maysun, da shi da Maysun bai ɗauki lokaci mai tsawo ba. To wannan ne yasa sai ta taho da shi izuwa danginta. Sama kuma daga baya sai Mu'awiya bin Abi Sufyan sai ya yi ƙoƙari ya ɗauko Yazid daga wannan ƙauyen, saboda ya ce idan ya bar shi to baya so ya zama ya yi girman ƙauye, domin in ya taso a karkara to zai rasa abubuwa da yawa na sakafa. To wannan ne ta sa sai fusgo shi daga hannun mahaifiyarsa ya dawo da shi izuwa birnin Damashq, ta yanda ya dinga koya masa al'amura na siyasa, kuma ya dinga sa shi kodayaushe yana zama a majalisarsa domin ya ga yanda ake yanke hukunci, ya koyi mulki. Hakanan kuma ya ɗebo masa malamai da malaman adabi da masu ladabtarwa da malaman nasaba, malaman tarihi, wanda wannan ya sa sai ya ce su koya wa wannan ɗana sa ilimi. To sai Yazidu ya koyi ilimi mai tarin yawa daga wurinsu, har ma ya zama daga cikin manyan malaman nasaba wanda suka goge a ilimin nasaba, domin ka san shi a da wani ilimi ne kawai mai zaman kansa wanda yake kiyaye nasabar mutum. Wane ɗan wane, jikan wane, ɗan wane, ɗan wane, ilimi ne mai zaman kansa da aka yi shi a shekarun baya a tarihi na jahiliya da tarihi na musulunci, musamman a ɓangaren Laraba. Shi yasa zaka ji suna yawan riƙe kakanninsu masu yawa. To shi Yazid ya zama daga cikin gogaggu wanda suka san ilimin nasaba. Sannan kuma a gefe guda mahaifinsa Sayyidina Mu'awiya sai ya sanya shi ya dinga zuwa wani majalisi na musamman da Laraba suke aiko delegate, shine su zo da wasu jama'a, wasu wakilai, domin su kawo caffa wurin shi Mu'awiya, wanda suke zuwa daga kabilu daban-daban. Sai ce to duk lokacin da irin wannan baki za su zo, to sai ya kirawo Yazid a gabansa suke zuwa domin ya koyi hikima da kuma yanda ake gudanar da mulki. Shi yasa an za ka yi bayanin biography ɗin Yazid bin Mu'awiya, lalle haƙiƙa za ka same shi sha'iran, mawaƙi ne shi, khadiban, in maganar huduba ne ya san huduba, fasihan, mai fasaha ne shi, shuja'an, sannan an tashi jarumta, jarumi ne in ya ɗauki kansa kali, kariman, mai girma ne shi, wanda launinsa ba fari bane tas kamar Larabawa, kana asmaran, ya kasance wankan talwaɗa ne, yana da duhun fata kamar baƙar fata yake zido, ba irin Laraba nan ne masu haske ba. Ka san akwai Laraba in ka kalle su wasu za ka cewa suna da duhu ƙwarai da gaske, kai nan in ka ɗan zage kana da ɗan farinka kai ɗan Afirka sai ka fi wani Balaraban haske. Akwai irin wannan Laraba, amma za ka gashinsu dai na Laraba ne. To shi Yazid irinsu ne, amma kuma gashinsa ma ba yalo yalo ba ne irin na Larabawa, a cicture yake irin dai gashinmu na 'yan Afirka, haka malamai suka faɗa. Ɗawilan kuma dogo ne shi, yana da tsayi, sannan mai khafiful lihya, gemunsa ba shi da yawa, wa fi wajhihi asarul jadari, a fuskarsa akwai alamu na irin ƙurajen nan lagwada ake ce musu ko danya ko mai wanda suke ɓula ƙura da suke fitowa ka. To akwai lokacin da ya taɓa zuwa wani yaƙi, za mu ji wajen da ya je sai aka yi wannan annobar, to shi sai sai ban masa tabo a fuskarsa, sai kamar zanzana haka. Wanda lallai haƙiƙa yanda Mu'awiya bin Abi Sufyan ya maida hankalinsa wurin wannan ɗana su Yazid, to kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ai dama mun ji lokacin da Khawarij suka soke shi, aka ce ko dai a yi masa lalas da ƙarfi ko a ba shi magani amma ya daina haihuwa, sai ce to Allah ya sa mun albarka a Yazid da Abdullahi. shine sai ya mai da hankalinsa target ɗinsa ya zamanta cewa Yazid ne. Wannan ne abinda malaman tarbiyya suke fada, suke cewa yawanci ka dinga bawa babban ɗanka kulawa ta musamman domin shine gadar gida. Idan ya gyaru to ƴaƴanka ko bayan baka nan ko lokacin da ka tsufa to shine zai dauki ragamar kulawa da gidan. In ya dauki saiti ya zama nagartaccen mutum to ana sa rai ƴaƴanka duk za su zama nagartattu. Amma in ya fandare ya zama shine babban kwabo to kuma an shiga matsala, to sai ga gidan yana nema ya lalace. To wannan shine abun da yake faruwa ga babban da, to shine abun da sai namu Awiya yi. Sai kwalliya ta biya kudin sabulu, Yazidin sai ya dauki saiti. Wannan ne ta sa ma a shekara ta 45 daga hijira ya jagoranci wata runduna yaki, wanda mahaifin nasa ya umarce shi ya jagoranci wannan runduna domin ya je yaki Rumawa. A lokacin ya sauka a wani wuri da ake ce da shi Dir Sam'an, sai ya aike da rundunarsa. To a daidai wannan lokacin shine sai wannan annoba ta wannan aljadari da wannan irin wannan ƙurajen sai ta same su. To lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan ya ji labarin haka sai ya rantsa ya ce bi yanda zai, sai ya je ya riski inda ɗansa yake, sai ya je wannan runduna ya ƙoƙarin shawo kan wannan matsala ya ceto su. Sannan a shekara ta 49 daga hijira, ai mun ji a taskar tarihi, shine ya jagoranci wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manya-manya domin a je a buɗe Ƙustantiniya, wanda a cikinsu mun ji akwai Abu Ayyub al-Ansari a can ma ya rasu, akwai Abdullahi bin Umar, akwai Abdullahi bin Abbas, akwai Al-Husayn bin Ali, sayyidina Husayn ɗan sayyidina Ali da Abdullahi bin Zubair, duk sun shiga ƙarƙashin mulkin Yazid. Kaga to ai kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan. Lallai hakika da Yazid ya makale lokacin da ya kasance a dangin babarsa ɗin nan da aka sake ta, to da ba haka zai zama ba. Shi sa halin da muke ciki a yau wajibi ne ga iyaye da suke sakar matayensu, matayensu kuma su dinga tafiya da ƴaƴansu su tafi da su gidansu. Wallahi haƙƙi ne akan su dinga kula da tarbiyyar wannan yaran. Da yawa irin wannan yaran wanda suke zama goyen kaka a tafi da su saboda an saki iyayensu mata, iyayen abun tausayi su ta kansu suke sannan a ban musu wannan yaran, amma saboda rashin tsoron Allah iyayensu maza sai kaga cewa sun yi buruz da su, ba ruwansu da iliminsu, ba ruwansu da rashin lafiyarsu. Babba uwa uba babbar abu shine ba ruwansu da tarbiyarsu. Kuma wani lokacin da mutanen yaran suka taso sai kuma iyayen nan maza su yi tunanin wai za a wani yaran za su taimaka musu. Shi sa a mafiya lokacin za ka ga yaran wallahi ba sa jin tausayin iyayensu maza, ai sun san abin da suka yi musu, wallahi ba sa taimaka musu. To wajibi ne, wanda wannan shine abin da sayyidina Muawiya yi radiyallahu ta'ala anhu. To abin da ya ƙara jawo cece kuce a shaksiyar Yazid da shi kansa mahaifin nasa, wasu suke zagin su, wasu suke samun kafa ta su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine ta yanda aka zo batu na wane ne waliyul ahadi. In an ce waliyul ahadi shine yarima mai jiran garo da harshen Hausa kenan, wani ɗan sarki wanda za ce kai ne halifa, kai ne idan na mutu za ka zama gaje ne. Sai dai da yawa mu nan a ƙasar Hausa ba a haka, ba a nunawa saboda yawanci saboda harka ta ƙulboto. Shi yasa sai sarki sai ya ɓoye, ba ya nuna cewa wane ne waliyul ahadinsa. Duk sarakunanmu na ƙasar Hausa an ka duba haka ne, har ma da akan yi sarauta ta ciro musamman a Kano, sai Kano suka canfa wani abu. In ka koma tarihin Kano ta Dawo Cigari na dokacin Kano ya ce duk ɗan sarki babban ɗan sarki in dai ya yi ciroma to ba ya yi sarkin Kano a tarihin Kano. In dai mutum ciroma ne aka ce wannan shi ne ciroman Kano, to Allah ya ji ransa. Ai mu ma mun ga ciroman Kano da bai mulkin Kano ba. To haka abin suka canfa shi, kuma canfin sai ya tafi cewa in dai an ce wani ciroma ne kuma sarauta ce babba ta ɗan sarki Dauda ake wa Daudin sarki. Aka san Daudin sarki a yaren Hausa, in ka ji Abubakar Imam ya ce ma Daudin sarki, ma'ana shi ne wani ɗan mori kenan. Ko da ke ɗan mori shi ba ku san me ma'anarsa ba. To ɗan gata wato prince kenan, wanda yake ɗan sarki wanda ake gatata shi. To yawanci sai ake ɓoye cewa wane ne waliyul ahadi, su sarakunan mu abin da suka kalla kenan. saboda in an zo batun cewa wane ne zai gaje ni da ranka, to ana yawan samun matsala. Mu kuma anan shine sai ga an shiga kulumboto da jefa-jefa da waye da sauransu. To lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan yana cikin halifancinsa, farko-farkon halifancinsa, ya fitar da mutum shida, shi a tunaninsa su yake so su gaje shi, saboda kafin shi duk lokacin da ake ba a gada mulki, tun daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gado ake ba. Sayyidina Abu Bakar ai ba dan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba gada yi ba, shi ma Sayyidina Abu Bakar da yi Sayyidina Umar ai ba dan sa bane ba gada yi ba, shi ma Sayyidina Usman da yazo ba Abdullahi dan Umar bane ba gada yi ba, shi ma Ali bin Abi Talib da yazo ba dan gidan Sayyidina Usman bane ba gada yi ba. Sannan da aka zo khilafa, to da inda abin ya fara canjawa, lokacin da aka samu fitina babba har aka samu rabuwar kai tsakanin Sayyidina Ali bin Abi Talib da bangaren sa da kuma bangaren Muawiya bin Abi Sufyan, daga nan aka fara samun matsala. Lokacin da Sayyidina Ali Khawarij suka soke shi, to dama Muawiya shi ma yana mulki a Sham, to su ma a can Iraki sai suka ce sun yi wa Al-Hasan bin Ali mubaya'a, duk da shi ya cancanta, duk duniya ba wanda ya cancanci wannan taitin din a lokacin kamar sa. Shi kuma a nan Sham da aka zo suna taiwa Sayyidina Muawiya biyayya, shi ma da ya zo ishu din, to sai yayi tsoron kada ya mai da mulkin musulunci ya zama na gado, ya zama mulkin mulukiya kenan, shine mulki na gado. Kai yanzu baka isa ka je kai wani mulkin ba, saboda baka gada ba, wannan shi ake cewa shine mulkin mulukiya. To a lokacin yana tsoron haka, da haka sai ya lissafa mutum shida, yace yana tunani su ne za su gaje shi a matsayinsa na halifan musulmi, tunda dama sai nan Hassan yayi su tefin da umma ko manta ba. Ya sauka ya ce Muawiya bi ya haɗe mulkin al'ummar musulmi gaba ɗaya. To a haka ake ciki. To da ya zo yana neman wane ne zai gaje shi, sai ya ce to a ciki yana ganin cewa Al-Hasan bin Ali, shi dai Hasan ɗin da ya sauka masa, to shi ma yana ganin a yi hannun karɓa hannun mayarwa, shi ma ya jawo masa da mulkin in ya zo rasuwa. Sannan ya kawo wani mutum da ake ce da shi Sa'idu bin Al-Asi, sai Marwan bin Al-Hakam, saboda yana taka rol a cikin gidan Bani Umayya, sai Abdullahi bin Umar, saboda babansa ya yi halifanci Sayyidina Umar, sai Abdullahi bin Zubair, saboda Zubair yana daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ma Abdullahi bin Zubair ya taso da nagarta, shine farkon wanda aka fara haifa a Madina, kuma babarsa Asma'u ce ƴar Sayyidina Abu Bakar, kakansa Sayyidina Abu Bakar ne, gwaggwansa Nana Fatiya ce ƴar uwar Sayyidina Hamza. To kaga ya tattara nasaba, shi ma yana da cikin wanda ya kamata. Sai Abdullahi bin Amir, wani mutum sahabi, saboda nagartarsa an yi yayi riƙon gwamna a Sham zamanin Sayyidina Umar, an ga bai ci kuɗi ba, shine mutumin da har ma mutanansa suka kai ƙararsa wai saboda baya fitowa da wuri. Sannan duk akwai wata rana a sati, sai rana ta kusa faɗuwa yake fitowa fada, suka kai ƙararsa wajen Sayyidina Umar, suka ce kuma an je wajensa da dare, duk abin da aka zo a kwankwasa masa ƙofa baya sauraro mutane. Sayyidina Umar ka san an kai masa ƙarama, sai ya yi bincike, sai ce a zo da shi. Da ya bayani shi kansa Sayyidina Umar, sai da kansa ya ɗaure, ya ce ai abin da ya sa ba na fitowa ofis da wuri, ba ni da khadimi, ni nake yi in kwaɓa gurasa da kaina, na gasa gurasa, sannan na gama shiryawa, sannan na fito, shi yasa nake makara. Abin da ya sa kuma ba na fitowa a wata rana a sati sai can yamma, ai kayana set ɗaya ne, sai sannan nake samu na sa kwarjallar na wanke wannan kayan har sai sun bushe, sannan fito. Ya ce kuma abin da ya sa ba na sauraron su da daddare, dare na bar wa Allah, su kuma na bar musu rana, to ba su isa ba lokacin Allah in ba su, shi da kansu yana Umar ya jinjina masa. To Abdullahi bin Amir kenan, shi ne Sayyidina Umar shi ma ya sako shi daga cikin ƴan takara. To amma abin da ya faru sai rasuwar Hassan sai ta canja lissafin. Ka san ko siyasa ce da aka zuba ta a fefe, kana ganin wane shine dubutina, wane shine da an yi wani juyi-juyi, sai siyasa sai ta canja, sai ka cire shi, ko wane shine ubangidana shi yake juya ni, da wani zubin siyasa ya canja sai ka balle masa, domin kai ma masala kanka ta fita wancan. Duk wannan fa yana faruwa a mulki. To sai wani ya mutuwar Hassan kawai sai ta canja lissafi. Sai da nan Hassan yana rasuwa sai lissafi sai canja, shine abin da ya sa sai Sayyidina Muawiya ce in ya bar wa'incan mutanen kuma an samu gaba. Dama Hassan ɗin shine wanda mutane ya su ɗan saurara, amma duk wanda ya dauko a cikin su nan kuma Bani Umayya su Marwan ibn al-Hakam su waye ɗan gidan Bani mu su Khalid ibn Marwan su waye Abdul Aziz ibn da sauransu duk suna nan su Abdul Malik ibn Marwan suna ganin mulkin ya ba gidan su to ba za su yi da ba kamar yau ne ana mulki a gari a ce an dauke sarautar daga gidan aka san ɗan gidan ɗan asalin gidan ba za su yi da ba dole kaga ana tada jijiyar wuya to wannan shine abin da ya faru da aka sai sai na ma'au ya ce to gaskiya wannan abin da ya kamata dan sai zai shi ya fuccantanta ya zama halifansa domin siyasa ta hukunci domin shine ba zai jawo rabuwar kai ba su mutanen Sham dama suna biyayya ga Muawiya kuma suna fifita Bani Umayya akan kowa in ya dauko Abdullahi bin Umar ko ya dauko su daga cikin wayancan mutanen to za a samu rikici mutanen Damashq mutanen Sham da Bani Umayya ba za su yadda ba to kaji dalilin da yasa Sayyidina Muawiya yace ɗansa Yazidu ya zama shine yarima mai jiran garo wanda kada a raba kan musulmi bayansa ko ya rasa a samu kalma ta hada kan mutum daya shine yake cewa inni khiftu an azurra ra'iya min ba'di yake cewa ina tsoron kada na bar talakawa a bayana kalganami kamar tumakai laysa laha ra'in yace kada mun basu kamar tumakai wanda kawai suke kiwo inda su shiga inda suka ga dama ba su da wanda yake kiwon su sannan sai na Muawiya bayan haka fa sai da yi istihara ka je ka duba littafan tarihi musamman manyan littafai irin su tarihu tabari su al-bidaya wan nihaya su sirra alamin nubala da sauran tarihan manyan malamai taqiyai wanda suka tace mana tarihin addinin musulunci sun rawaito cewa sai na Muawiya ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma in kunta ta'lamu anni wallaituhu li'annahu fima arahu ahlan lidhalika yace ya Allah in ka san cewa na nada Yazidu saboda abin da nake gani cewa annahu ahlu lidhalika ya cancanci haka sai ce fa atimim lahu ma wallaituhu ya Allah ka cika masa abin da na bashi wannan mulki yana wannan adab in dai ka tabbatar hangen da nake musu na cewa ya cancanta ya mulki Allah ka tabbatar da wannan lamari wa in kunta ta'lamu anni wallaituhu li anni uhibbuhu in kuma Allah ka san na bashi mulkin saboda ina son sa dana ne kawai fala tatimma lahu ma wallaituhu yace Allah kada ka cika masa Allah ka sa ta bare Allah kada ka cika masa abin da na bashi to shi yasa sai bayan yayi wannan sai sai na Muawiya sai ya hau kan munbari a Syria inda dama masoyansa ne 100% sai ya shelanta musu cewa ya zabi ɗansa Yazidu ya zama khalifa a bayansa to su mutanen da mashina ji kawai sai suka yi da shi ai shi yasa ake cewa ma ka dinga yi da masoyanka mutanen Syria sun cikawa Bani Umayya alƙawari mutanen Sham sun so Bani Umayya lokacin da aka yi yakin sifin tsakanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Sayyidina Muawiya shi a Sayyidina Ali da ya koma Kufa rikici ya dinga yi da su mutane ne ba su da soyayya dan Allah mutane ne a cikin su aka samu kawari suka ce la hukuma illa Allah suka ma yaki Sayyidina Ali mutane ne da ba su da alƙawari in sun ce yau kai ne gobe sai su ce kai ba kai bane su ko mutanen Syria mutane ne masu alƙawari da Sayyidina Muawiya ya koma sai suka yi masa biyayya shi sa ya dauki tsawon lokaci ya ginu a zakatansu kuma yana kyautata musu ai kamar ƴan Najeriya ne duk mai kyautata musu suna son sa amma in ba a kyautata musu ba sa son zaka mutane da idan su rufe farkon zuwan Buhari ai sun ga kyautatawa farko ne ido biyu rufe aka yi ta cewa sai mai gaskiya sai mai gaskiya to haka suke to irin mutanen Najeriya ne suna da cika alƙawari ga mutumin da ya cika musu alƙawari sannan kuma irin mutanen Kano irin Kufa ne Kano ba ka da garanti wallahi Kano yau in sun ce kai ne gobe sai ba kai bane ba kai sa ba mutanen Kano ƙuri'arsa tana nuna siyasa a Najeriya ba a iya musu wallahi aka zo lokacin in kai ne kaje kaza lokaci guda suka ce farkon wajen 99 suka ce ba ruwansu da kwankwasa da 2003 suka ce sai Malam Ibrahim Shekaru haka ba suka aka juye lokaci guda duk aikin da kwankwasa ya ba su kalla ba wajen firamare sai yadda waye abuwa suka ce a Shekaru kawai da shekaru ya gama sai ce to na sa halifa na ta kai sai mutanen Kano suka ce wallahi sai kwankwas dawo dawo ai haka akai kawai suka ce iri-iri suka juya wancan dan fara suka sai suka ce dawo haka aka zo aka yi to daga nan kuma 2015 wannan ba za mu ce ba za ka iya bin mu ce wannan siyasa ba ta soyayya ce in conclusive ne menene Allahu alahu amma dai mutanen Kano har yau ba ka da garanti da zuwa siyasa irin mutanen Kofa ne dan haka a lokacin sai ya kira a mutanen Sham sai suka yadda to daga nan ne sai na mu ai sai aike garuruwa da buranan musulunci to sai delegate suka zo daga Sham da Basra da Madina a shekara ta 51 daga Hijira wannan lokacin sai delegate suka dinga zuwa sai ne masa mubaya kamar dai wanda zaka cewa ana yi gwamnati mubaya ko shugaban kasa to haka aka dinga ko an yi sabon sarki to a lokacin shikenan kowa ya karbi wannan babu wanda bai yadda da halifancin Yazid ba sai delegate din mutanen Madina saboda mutanen Madina su ma wayayyu ne kuma ba a yi musu karfa-karfa suna da wayewa saboda kuma gari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a garin gari ne na wayayyu na masu ilimi da haka a lokacin da aka zo musu da wannan su sai suka ga cewa ba za su yadda ba su sun ki kamar da yau ne dai a lokacin ga cewa duk yanda za a yi wai a ce jam'iyya ɗaya za a yi ko kuma sai jam'iyya mai mulki sai ka samu garin da suke jam'iyya ta adawa ce take mulki a garin to abin da ya faru kenan sai Muawiya sai ya aike musu da Marwan bin al-Hakam wanda dama shine gwamnan sa a can akan ya karbi biyayya ya je mutanen Madina su wa Yazid biyayya ya je ya shawo kansu kamar da yanda zaka yau ana yi shugaban kasa ko gwamna ko wani ya turo wani wakilin sa ayi raba shinkafa ko yazo ya dinga raba taliya ko yazo ya dinga raba wasu kudi ko da wasu program duk tanda ake irin wannan abuwa da haka sai gwamnan sa sai ya huduba a cikin mutanen Madina ya kudaitar da su wajen su biyayya su nisanci fitina to a lokacin ne sai ya yi katobara sai ya kwamanta Yazid da zamanin Abubakar Siddiq da zamanin Sayyidina Umar kamar dai yin da yau zaka ringa ji ana kwatanta shugabanninmu ana nuna adalcin su ai su adalai ne kamar ma dauko ma sahabi ko wani abu nan tunda ake wannan da haka a lokacin to akwai yan gani kashe ni yan takife akwai Abdurrahman dan Abubakar sai daga cikin ƴaƴan khalifofi nagartattun mutane daga cewa ba za a saba Allah su shiru ba a lokacin yace ba haka bane ba zai yi ba kamar da yanda zaka je yau ƴan me ake ce musu ƴan eh ba social media ba eh wanda nake so su irin ƴan zafin kan nan da ƴan waye da sauransu suna ƙarya ne irin wannan awwal da sauransu ba zai yi ba amma shi ban ce ya ce ba ƙarya bane eh ba irin so ma amma dai ma'ana a zo da wani abu wani ya tashi challenge ya ce ba zai yi ba sai Abdurrahman bin Abubakar yayi yaki to a lokacin shine sai mutane kuma sai suka tarwatse ba yi mubayar ba kaji Madina dai tana nan to daga nan sai na Muawiya sai aiko wani mun ba da tarihin su wata shekarar Ziyad bin Abihi wanda ya samo shi yace asalin baban su daya shi ma dan Abu Sufyan ne kafin jahiliya dan gaba da Fatiha ne amma sai jawo shi to sai ya aike da shi to amma dai mutanen Madina suka zauna saboda wayayyu ne mala ba wanda ya isa ya juya musu wannan abu suka tsaya akan matsayin su to a lokacin ne sai Muawiya sai ya yanke cewa ya taho Madina da kansa to a lokacin ne ya taho sai biyo ta Makka sai aikin Hajji a shekara ta 51 daga Hijira a lokacin akwai tare da shi akwai Yazid da kuma mutum 1000 daga cikin mutanen Sham to lokacin da Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Zubair ƴaƴan waɗannan sahabban da Abdurrahman dan Abubakar suka ji labari gashi nan ya taho sai suka fice daga Madina saboda ba za su yi mubayar ba sai suka fice suka tafi zuwa Makka to bayan da aka gare aikin Hajji sai sai na Muawiya yayi magana da su ɗaya bayan ɗaya yayi magana da Abdullahi bin Umar mun ji tarihinsa shi ma mutum ne mai nagarta mai tsoron Allah kuma a farkon lamari sai Abdullahi dan Umar sai to ya yadda kuma zai bi wannan tsari tunda gudun fitina ya dawo hankalinsa sannan yayi magana da Abdurrahman dan Abubakar amma shi sai ya cije saboda akwai hamasa a tare da shi ai mun ji dama shi ma ya tarwatsa wancan taron da haka sai ya ki wa Yazid mubaya da haka sai na Muawiya ne ma daga wurin sai to duk da haka ne to naji amma dan Allah kada ka gaya wa mutanen matsayinka domin wanda suke bin ra'ayinka za su su ma za su kara farraka kan jama'a kai shiru kawai ni ma zan yi shiru ba zan ce ba kai mubayar ba yace to kuma abin da yasa in kai haka kuma yanzu in kana yi na to da mutum 1000 daga cikin mutanen Sham in suka ji baka yi mubaya ba, to su ma karnukan farauta ne, su ma za su yi kan kamar da yadda dai dan siyasa yake zuwa da ƴan banga, in wayannan suka ce ƙarya ne shi ma wayannan sai ƙarya ne, sai kuma a ta soke soke da faɗace faɗace. To sai zai na mawa yake cewa to akwai fa mutum 1000 da zuwa su da kasan mutanen Sham, in suka ji baka yi biyayya ba to za su iya kashe ka saboda hangen nesa na sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu. To karshe dai sai magana da Abdullahi bin Zubair, sai Abdullahi bin Zubair shi ma yayi kicin yaki. To dan haka dai wayannan mutum uku dai bai sami yanda yake so ba. To a lokacin ne sai sayyidina Muawiya sai ya fice daga ainihin Makka ya tafi zuwa Sham, sai dai mutanen Sham sai suka ba Muawiya shawara cewa ya je ya ɗebo wayannan mutum uku ya tilasta su su yi mubaya'a. Suka ba shi wata shawara ya tursasa su ya zare takobi in ba ce bai yanke kawunan su. To amma da yake sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai irin wannan kazamar siyasa ba, fana harahum wa ghadiba alaihim, sai ya musu tsawa ya fushi da su ya ce ƴaƴan sahabban zan yi wannan kaza kaza da sauransu. To karshe dai mutane sai suka yi wa mubaya, majoritin mutane sai aka yi wa Yazid mubaya, aka samu mutum kusan sahabi mutum 60 wanda akwai abubuwa da yawa akan wannan mubayar. Gobe kuma waye to za mu cinye taskar tarihi ta goben Allah kai mu, kawai za mu dora wannan tarihi saboda muhimmancin sa a yau. Muna buƙatar wannan kissa ta Yazid mu ji menene ya faru, wai shin Yazid yana da laifi, ya aka kashe sayyidina Husaini, shin wai me ya faru ne. Akwai abubuwa da yawa da muke buƙatar su insha Allah. Nayi alƙawarin gobe koma waye mun ture shi goben Allah da taskar tarihi mu za ta dora akan wannan, mu ji abubuwan da suka faru wanda abubuwa ne da yake da kyau yau mu san su gaskiya a tarihin addinin musulunci, wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi. Idan mun koma bangaren tafsiri cikin yaddar Allah, yau za mu tashi aya ta 69 zuwa ta 70 a cikin suratul Nisa'i. Da haka za mu ji me Allah yake faɗa. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
الله سبحانه وتعالى a waɗannan ayoyi masu albarka ya ci gaba da bayani akan amfani da fa'idodin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah, wai shin me zai amfani da shi, me zai fa'idanta da shi? Allah ya ce wa mai yudi illaha war rasula, ai duk wanda ya bi Allah da manzonsa ya yi aiki da abin da Allah ya umarce shi da shi, hakanan ya yi aiki da abin da manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi hani da shi, fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim. Allah ya ce waɗannan waɗanda suke aiki da alƙur'ani da sunna, suke bin umarnin Allah, suke nisantar abin da Allah da manzansa suka hana, lalle haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki zai zaunar da su gidan karamci, gidan ni'ima, gidan dawama, ma'ana aljanna. Shi ne ce ma'allazina an'ama Allahu alaihim, suna tare da waɗannan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima. Su waye waɗannan? Allah sai ya lissafo su sai ce minan nabiyina, ai suna tare daga waɗannan mutane da suke zaune a testiculus a cikin aljanna, wurare madaukaka a cikin aljanna sune wa minan nabiyina sune daga annabawa annabawa suna zaune a wuri mai matsayi a cikin aljanna wasiddiqin haka nan suna tare da siddiqai wanda sune masu tsananin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda daga cikin su akwai mafi falalar sahabban dukkanin annaba sune siddiqai kenan wasu irin mutane ne masu daraja bayan tsabar biyayya ga Allah to sun kai matsayi na siddiqai yawancin su sahabban annabawa ne annabi Ibrahim yana da irin su annabi Musa yana da irin su annabi Isa yana da irin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da irin su sai daga cikin wasu masu falalar sai Allah sai ce wa shuhada'i haka nan suna tare da shahidai wa'anda su ma zababbin Allah ne sune wa'anda suka je suka mutu a wurin daukaka addinin Allah was-salihina haka nan za su kasance tare da bayin Allah salihai Allah bai gama bayani haka sai ce wa hasuna ulaika rafiqan lalle madalla da abokantakar waɗannan mutane madalla ga wanda ya zama ya abokanci waɗannan ai madalla da abokan abokantaka su zama waɗannan mutane wanda su ne masu biyayyar Allah Allah ka sanya mu daga cikin su zalikal fadlu minallahi ai wannan abin da Allah ya ba wa masu yi masa biyayya na daga lada mai girma to wannan yana daga tsantsar falalar Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa billahi aliman Allah ya isa masani ga dukkanin komai kuma shine mai sakawa ga wanda ya yi masa biyayya ya san wanda ya cancanci ya ba shi falala da kyautatawa malamai suka ce dalilin saukar wannan aya kamar yadda Imam Tabarani ya fitar da Ibn Mardawai da wani sanadi la ba asabihi wanda babu laifi gare shi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innaka la ahabbu ilayya min nafsi yace lalle kai ne mafi soyuwa a gare ni daga kan kaina ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya na fi son ka da komai har kaina wa innaka la ahabbu ilayya min waladi yace kai ne mafi soyuwa a gare ni daga ƴaƴana duk soyayya da yake tsakanin ɗa da mahaifi to na fi ƙaunar ka wa inni la akuna fil bait kuma yace ni ina kasancewa a gida fa azkuraka sai in dinga tunaka fa ma asbaru hatta atiya fa anzur ilayka yace bazan iya yin hakuri ba in na tunaka har sai nazo na kalle ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa iza zakartu mauti wa mautaka yace in na tuna rasuwar da zan yi da rasuwarka zan mutu kai ma zaka rasu ya rasulullah araftu annaka iza dakaltal jannata yace sai na san cewa in har aka shiga aljanna rufi ita ma'annabina kai za a daukaka ka ne a kai ka aljanna wajen annabawa wa inni iza dakaltul jannata amma ni in na shiga aljanna kashitu Allah a raka ina tsoron ma aljanna kada in rasa ka zama ba na garin ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aka ce falam yaridin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mayan masa da rafulai din komai ba hatta nazala alaihi jibrilu har sai da mala'ika jibrilu ya sauka shine sai saukar da wannan aya duk wanda yake bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan ai suna tare da wanda Allah yake musu ni'ima daga annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah wanda Imamul Kalbi yana cewa wannan aya nazalat fi sauban ta sauka akan wannan sahabi maulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake ce da shi saubanu yace wa kana shadidul hub lahu ya kasance mai tsananin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalilu sabri anhu mai gajan hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya iya hakuri bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa atahu zata yawmin sai zo wajen sa wata rana wa qad tagayyara launuhu launin sa ya canja jikinsa ya rame ya zama kamar bashi da kuzari ana iya ganewa a fuskar sa akwai damuwa saboda me tsoran kada ya rasa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai rijiya to sai ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka to ya rasulullah sallallahu ina tsoron in an tafi aljanna kai mun nisa a yanzu ina iya ganin ka ina tare da kai shine sai Allah sai saukar da wannan aya sune wa'annan wanda suka bi Allah da manzonsa to Allah zai tarishe su tare da annabawa wanda abin da yake kara kalmafa wannan aya hadisin nan na imamu Tabarani marfu'i manzala sallallahu alaihi wasallam ce man ahabba qauman duk mutumin da yaso wasu mutane hasharahu Allahu ma'ahum Allah zai tashe su tare da su wannan hadisin fa akwai hatsari musamman a wajen matasan mu duk wasu mutane da kake kauna Allah zai tashe ka tare da su ne idan kana kaunar imamu Malik da imamu Ahmad bin Hanbal an yi musu kyakkyawan zato nagartattun bayi ne za su shiga aljanna Allah zai tashe ka da su in kana kaunar sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam sai na Umar sai na Abubakar sai na Ali sai na Usman Abu Huraira na Aisha Allah zai tashe ka da su in kana kaunar su imamu Bukhari Allah zai tashe ka da su in kana kaunar dukkanin waɗannan gwaraza da muke faɗar su nagartattu daga tabi'ai sai ka ji Allah ya tashe ka da su amma lokacin da ka koma kaunar arna wa'inda ba sa kaunar musulunci shugabanninsu ne da suke ta yi wa mutane makirci faransa nan dai da ka sani ita take wa musulunci kulle-kulle wanda club din Lyon yake kasar wanda ake samun 'yan wasa da yawa 'yan faransa to fa ba sa son ka ko da dai a cikinsu akwai ɗaiɗaikun musulmi a team din faransa haka nan 'yan Madrid da 'yan Barcelona da kake so su ma ɗin fa ba son ka suke ba domin su Barcelona ma tsantsar club ne na kiristanci 'yan katolika ne tsantsa ba ma zancen musulunci a cikinsu sanda kake musu ba da su ba za a tashe ka ba ya kai matashi da har ana daren 23 abun bakin ciki mala abun bacin rai mala an ci mu da yaki daren 23 daren da ake tsayuwa a nemi daren Lailatul Qadr jiya kawai sai naji ihu wai sai nake tamawa me yake faruwa ne wallahi ihu naji wajen sona sai ake ce min ai bal ake da Real Madrid da Manchester City wai yazu billahi shine matasan mu suka je suka tattaru suke wannan kabbarar abun bakin ciki ba za ka taba jin matasan sun hadu lokacin da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ko Sheikh Dr. Mahamudu Gumi ko wani malami yake lakta kaje sun hadu suna Allahu Akbar ana kabbara ba za ka ji wannan kabbara ba abun bakin ciki a unguwanni shin da azumi ko ba da azumi ba in ka ji ihunsu da makogoransu sai inda ake bal ta turawa wanda kuma ba kaunarsa suke ba an ci ba da yake mana da wahala ka jin ana wani malami ya sa Sahihul Bukhari a masallaci ko ya sa wani littafi na risala a masallaci shi da wahala ka ji ko ka je ka sayar da wannan matasan sun ci gaba sanan sun tafi kallon bal wannan fa yakin da aka ci da Larabawa shekara da shekaru to mu ma yanzu ya zo mana Laraba sun wuce musu da matuna an ci su da yaƙi shi sa masu ka zo ma ba sa ma sallah sai sun tsufa to wannan abun shine zai ballo mana wai da azumin watan Ramadan lokacin da ake qiyamul layli lokacin da ake neman dalilin kadar amma an tafi kallon bal ana ihu gol an ci bal wannan gaskiya akwai abun takaici a nan wurin wallahi matasan mu an ci mu da yaƙi kuma duk mutumin da zai tafi tare da wannan tsarin wallahi kuma san sai yake yayin da zaka dauko masa habu ka dauko masa halan to sai yafi kaunar halan akan hagu ka dauko masa Ibrahim ka dauko masa Messi ko Ronaldo sai yafi kaunar su to kaga an ci mu da yaki to ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ce me man ahabba qauman hasharahu Allahu ma'ahu duk mutumin da yaso wasu mutane to Allah da su zai tashe su wani mawaki kake so wani abu kake so wani dan barkwanci kake so wani dan waye to da su Allah zai tashe ka ranar kiyama ko social media ce kanka shiga ba za ga haka ne ai na sha faɗa wannan magana mutumin banza dan barkwanci wanda zai dariya ya zage Allah ya rashin mutunci ya taka shari'a an fi kaunarsa akan mutumin da zai koya furullan alwala da sunnonin wanka sai ga wanda yake koya wa mutane sunnonin wanka da furullan alwala da yanda za su gyara sallar su da yanda ake wankan gawa da yanda su sai na Umar su sai suka yi gwagwarmaya mutane ba sa daukan sa da muhimmanci amma wanda zai zo ya tura ashar ko ya yi gwaro ko ya shiga kwata yana watsa jikinsa ruwa saboda hauka mutananmu sun fi ɗaukarsa da mintoci sai ga sun ba shi miliyan ɗaya shi wancan musu ba shi 10,000 ha kawai an fi so wanda zai zo ya ba da dariya kawai a yi dariya shi kenan to wallahi in Allah ya tashi tashin alkiyama da su za a tashe ka wa'annan dai wa'anda ba Allah suke ba ba harkar annabi suke ba duk wanda ka fi so wallahi tare da shi za a tashe ka ranar alkiyama in ma za ka canja ka zo ka dinga ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai da manyan bayan Allah wanda muke karanta tarihinsu wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka daga Anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mar'u ma'a man ahabba mutum fa yana tare da wanda yake so wanda wannan kalubale ne wanda in an ce soyayya fa a daina tafiya wani wurin ka san wasu wai kawai in an ce soyayya ya mu mun narke a cikin madaran kaunar ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun dauka a baki ne kawai amma sai kaga baya abin da ya rasulullahi yake in ka zo mu'amala da shi ta kuɗi sai ga ba abin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba in ka zo sunnoni da yawa na manzala sallallahu alaihi wasallam sai kaga baya dabbaka sunan manzala sallallahu alaihi wasallam amma a baki ya ce ai shi kaunar manzala sallallahu alaihi wasallam mutane su fahimci wannan abin a daina yaudara ka sai wai in ka kaunaci annabi kawai baka bi shi ba kai dan aljanna ne amma ana cewa a kawo baiti na waka wanda ake cewa haramu ne haramun alaihi menene kalman ahabba hudun nan ne magana mai 20 ne Allah ya ji kansa sai a dinga tsora mutane kuma a ce ka je ka sha giya ka je ka yi zina ka je duk abin da zaka yi inda zuciyarka tana kaunar manzala sallallahu alaihi wasallam ka sha kawai wannan wannan kuskure ne in ka ce ma'anar soyayya da ake nufi ta zama akwai biyayya sai an ga kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah har in kun ce kuna san Allah kuma san annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai je to ku bi ni sai kun bi ni abu sa abin da nazo muku da shi to sai kuma Allah ya so ku wannan aya fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim ita ce kamar fassarar ayan nan ta cikin suratul fatiha wanda Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici sai yace mai siratal ladina an'amta alaihim ta farkin wa'annan wa'anda kai ni'ima a gare su to sai a koma qur'ani kuma sai zo sai fassara kansa da kansa su waye wanda yayi masa ni'ima sai ce fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa'annan sune allazina an'ama Allahu alaihim kenan waɗanda Allah ya musu ni'ima annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma salihan bayi wanda wannan shine ma'anar faɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo rasuwa yake cewa Allahumma ar-rafiqul a'la Allahumma ar-rafiqul a'la Allah ka hada ni da abokin zama madaukaki ai wa'annan tawagar wa'annan mutanen ne wanda yazo a cikin sahihul bukhari hadisin nana Aisha radiyallahu anha tace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani annabi da zai rashin lafiya har sai an ba shi zaɓi tsakanin duniya da lahira an ce me yake so yana so ya zauna a duniya ne ko yana so ya tafi lahira sai an ba shi wannan zaɓin tace a cikin ƙarshen ciwon ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fara sharafa sai tace sai na ji yana cewa fasami'tuhu yaqulu sai na ji yana cewa ma allazina an'ama Allahu alaihim Allah ka hada ni ga wa'annan wanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina tace fa alimtu annahu khairun aw annahu khayyara kai yace to sai na san cewa ya zaba haka lalle hakika ya zaba abin da yake na alkhairi na ya tafi zuwa lahira ya hadu da ar-rafiqul a'la wanda Imam al-Qurtubi yace wannan aya fa ta nuna mana dalili karar abu sahalifancin sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu saboda yace ai Allah lokacin da ya fadi martabobi na waliyansa na masoyansa a littafinsa bada'a bil a'la minhum sai ya fara da madaukakan bayin Allah wa humun nabiyuna sune annabawa summa sanna bisiddiq sannan sai ya mai gurbi na biyu da as-siddiqai yace siddiqin sune daraja ta biyu walam yaj'al bainahuma wasita inji imam al-qurtubi bai sanya wata wasita tsakanin annabawa da siddiqai ba sai ce wa ajma al-muslimuna ala tasmiyati abubakar as-siddiq musulmi gaba ɗaya sun hada abu sa a ambaci sai na abubakar da siddiq radiyallahu anhu a kira shi siddiqan a ce masa siddiqi kama ajma'u kamar yadda suka hadu ala tasmiyati muhammadin alaihi salamu rasulan kamar yadda suka hada a kira manzala sallallahu alaihi wasallam rasul wa idza sabata hadha ce in har wannan ya tabbatu wa sahha annahu siddiqun cewa shi sai na abubakar ya zama siddiqi wa annahu sani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine nabiyin manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce me lam yajiz an yataqaddama ba'dahu ahad bi halatta ba a gabatar da wani a ainihin bayansa wanda wannan shine abinda waɗannan ayoyi suka kunsa sai mu ji ayoyi na gaba me Allah yake faɗa
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما
الله سبحانه وتعالى a waɗannan ayoyi masu albarka bayan da ya gargaɗar da munafukai akan kada su saba masa anan sai Allah subhanahu wataala yake umarni da ayi masa biyayya abu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da muka ji waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yayi wannan batu to anan sai Allah subhanahu wataala sai ya biyo da bayani akan yi wa Allah subhanahu wataala biyayya wajen a fita a yi jihadi fi sabilillahi domin a ɗaukaka kalmar Allah ta yanda za a ɗaukaka addininsa anan sai Allah sai ya yi umarni da a yi tanadi kada musulmi su zauna kawai suna zaune karabuti babu tanadi babu shirin makamai Allah sai yi bayani a waɗannan ayoyi masu albarka wanda ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku zo hizrakum ya ku taron muminai ku shiga taitayinku ma'ana ku yi taka tsantsan daga maƙiyanku ku yi musu tanadi kada ku zauna ku yi bacci ba ku da makamai ku yi ƙoƙarin samun makaman nukiliya da dukkanin wasu makamai a yau da ɗan adam yake bukata Allah ya hana musulmi su kwanta su yi bacci abinda yau ƙasashen kafirai suke ta yaƙi kenan in suka ji wata ƙasa ta musulmi tana yaƙi ko tana shirye-shiryen makaman nukiliya su yi ƙoƙarin far mata kamar yadda suka yi wa Iran haka a gefe guda kuma suka je suka haɗa Pakistan faɗa da Afghanistan wanda har ƙasashen musulmi ne Pakistan ita ma ana hasashen tana da shiri na makaman nukiliya to Allah ya gaya mana kada mu zama irin ƙasashen da suka zama kyan wallami suka kwanta suka ba wa kafirai ragamar al'amuransu wannan abin da suke ba musulunci ba ne kafirci ne suke yi tsantsa ta yanda yau za ka ji ƙasashen larabawa na musulmi sun ba wa Amerika wurare ta zo ta kawo sojojinsu wanda ita ma yau Najeriya ta shiga irin wannan sauyin a ba wa ƙasashen kafirai irin su Amerika masu ƙiyayya ga musulmi da musulunci masu cewa ana kashe kiristoci ba sa kallon musulmi a dinga ba su irin waɗannan abubuwa Allah ya hana haka Allah ya ce ku musulmi ku shiga taitayinku ku kula ku daina zama ku ma ku mallaki irin waɗannan makaman da suke takama da su ku samu masana wanda za su kera muku makaman nukiliya shine Allah yake faɗa ka yace famfiru subatin aw infiru jami'a ai ku fita zuwa wajen yaki ko dai ku fita a daidaiku ko jama'a a rarrabe shine me subatin ai jama'atun mutafarriqin shine jama'a a rarrabe bas wayannan sun to mutun 100 wayannan su tafi su ba su to su biyo baya a wayin firu jami'a ko kuma ku fito a tattare a runduna guda mai tarin yawa ko ku fita daya bayan daya ko a tura sariya can ko can a can wata bataliya su fara gaba wayannan bataliya ko kuma ku hada karfin ku gaba daya ku fito kada fa Allah magana yake yake mana kada musulmi su zauna saboda ya san umma baka yake mato su wayannan kafirin sai su zo su yake ka an ka zauna kuma sai sun fasa maka kwai aka saboda ka zama soko ba ka da makamin da zaka yake su Allah madaukakin sarki shine yake fadar wannan Allah sai ya ci gaba da bayanin yanda mu'minai ya kamata su shiga taitayin su su yi taka tsantsan daga makiya wanda shine yake nuna a tanadi makamai a tanadi rundina wanda anan Allah sai yake ba mu tsari na siyasar yaki da ka'idojin yaki wanda in aka wayannan sune suke sawa a ci nasara ta yanda wannan aya ta yi daidai da fadin Allah wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ku tanadan musu da abin da kuka samu dama na daga karfi da ainihin dawakai ko kayan fada ko makamai wanda za ku dinga tsorata makiyan Allah da irin waɗannan abubuwa wanda sayyidina Abu Bakar ya gaya wa Khalid ibn al-Walid lokacin da aka tafi yakin Yamama za a je a yaki Musailamah al-Kazzab sai yake ce masa kai yake su da kwatankwacin bi misli ma yuharibunaka bihi kwatankwacin abin da suka rika na makamai kai ma rike su sai ce as-sayfu bil sayf in suka rike takobi war-rumhu bil rum in suka rike mashi kai ma ka rike mashi wanda wannan ya danganta ga ci gaban al'umma abinda sai na abokan ke nunawa kamar mu ne yanzu in America tana da makaman nukiliya kuma musulmi ku mallaki makaman nukiliya in suna da makami masu dogon zango kuma ku mallaka in suna da jiragen sama marasa direbobi kuma ku mallaka wanda cikakken bayani na wannan aya da karashin tafsirin ayoyin insha Allah za su zo gobe abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi yan uwa da suke taimaka wajen wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi a ƙarshe da Allah afwan ina sanar da rasuwa ta mahaifin Arama Shamsuddin wanda dama ya tafi jiya sai yana ta jiya kuma Allah ya yi halinsa yau din nan Allah ya masa rasuwa muna buƙatar yan uwa a sa shi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa Allah ubangiji ya sa ya huta Allah ya tallafi bayansa Allah ya sa aljanna al-firdaus makomarsa Allahumma naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyadu min ad-dinasi Allahumma ibdil lahum daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa hashirhum ma alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa salamun alaykum.